sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 23 ga watan Maris. Kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya NNPCL ya kira taron faɗakarwa da ƙungiyoyin ɗaliban Najeriya da wasu masu ruwa da tsaki don ƙara fahimtar da ɗalibai da sauran 'yan ƙasa kan damammakin da suke da shi a wannan sabon kamfanin. Muna tafe da ƙarin bayani. Sannan za ku ji cewar jami'an kwamitin tsaron hukumar haɗin gwiwar ƙasashen Burkina Faso, Mali, Niger na gudanar da taro a birnin Yamai domin tattauna hanyoyin turkarar matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara a yankunansu. Baya ga haka, a Najeriya, kwamitin majalisar dattawa mai kula da ayyuka na musamman ya yi alwashin yin doka da za ta taimaka wajen kafa wata hukuma wadda za ta kyautata wa talakawa da masu ƙaramin ƙarfi a ƙasar. Muna tafe da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da labaran wasanni da kuma guzurin da muke da shi albarkacin azumin watan Ramadan da aka fara. To amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da labaran duniya.
Masauraro, barkanku da dare ga labaran duniya. Ma'aikatan ƙasar Faransa masu bore kan ƙarin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashe na filin sashen jirgin saman Paris na Rosy Charles de Gaulle a yau Alhamis a wani matakin zanga-zanga a faɗin ƙasar. Lamarin da ya tilastawa matafiya takawa a ƙafa, an samu katsewar zirga-zirgar jirgin ƙasa. Kana an rufe wasu makarantu yayin da aka jibge shara a kan tituna, sannan an yanke wutar lantarki yayin da ƙungiyoyin ma'aikata suka ƙara yi wa gwamnati matsin lamba akan janye dokar da za ta jinkirta shekarun barin aiki da shekaru 2 zuwa shekaru 64. Ana iya hango hayaki da ke tashi daga baraguzan da aka tare hanya da su a kan manyan tituna kusa da Toulouse a kudu maso gabashin Faransa. Sannan a wasu sassan biranen ƙasar an samu ɗan hatsaniyar da ta tare hanya. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa a jiya Laraba sun jaddada goyon bayansu ga al'ummar musulman da suke fama da matsaloli da ƙuncin rayuwa, inda suka bayyana saƙon taya al'ummar musulman Amurka farin ciki a yayin da aka fara azumin watan Ramadana a duk faɗin duniya. Suka ce, za mu ci gaba da kasancewa tare da al'ummar Turkiya da Siriya da suka rasa makusantansu da dama a girgizar ƙasar da ta auku a ƙasashen. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa a jiya Laraba sun jaddada goyon baya ga al'ummar musulman da suke fama da matsaloli da ƙuncin rayuwa, inda suka bayyana saƙon taya al'ummar musulman Amurka farin ciki a yayin da aka fara azumin watan Ramadana a duk faɗin duniya. Za mu ci gaba da kasancewa tare da al'ummar Turkiya da Siriya da suka rasa makusantansu da dama a girgizar ƙasar da ta auku a ƙasashen a baya-bayan nan, da kuma al'ummar Pakistan waɗanda suke ƙoƙarin farfaɗo da rayuwarsu bayan ambaliyar ruwan da ta addabi ƙasar a bara. Biden da uwar gidansa suka ce a rubutacciyar saƙon da suka aika da sunan da ƙasar ta fi amincewa da ita. Saƙon nasu ya bayyana cewa Amurka da ƙawayenta suna tare da al'ummomin musulmi da suke ci gaba da fuskantar zalunci, ciki har da musulmai 'yan ƙabilar Uyghur a China da 'yan Rohingya a Myanmar. Sakataren tsaron Amurka Antony Blinken, a saƙon da ya aika don taya murnar fara azumin watan Ramadana, ya ce ofishoshin jakadancin Amurka da dama za su haɗa taron buɗe baki a inda suke domin koyi da kyawawan al'adun ciyarwar da watan ya ƙunsa, da kuma yin jagorancin haɗin kan jama'a a tsakanin al'adu mabambanta a al'ummominmu. A cikin makon nan ne ministocin tsaron ƙasashen Turai suka amince da ƙudurin dalar Amurka biliyan 2. Ƙudurin ya buƙaci aikawa Ukraine man da ƙasashen suka mallaka a yanzu, da kuma buƙatar ƙasashen na Turai su ci gaba da aiki tare domin sayo wasu makaman. Shugabannin Ukraine sun sanar da ƙawayen nasu na yamma cewa sojojin Ukraine suna buƙatar makamai cikin gaggawa, musamman marokoki masu dogon zango milimita 155. Hukumomin Ecuador suna binciken jerin wasu wasiƙu ɗauke da bama-bamai da aka aika wa 'yan jarida, ma'aikatan gidajen talabijin da na rediyo a ranar Litinin a ƙasar. 'yan jarida sun ce bama-baman na daga cikin wani gangamin tsorata 'yan jarida domin kada su samu walwalar gudanar da aikinsu. Akalla 'yan jarida biyar ne suka samu irin waɗannan wasiƙun da ke kunshe da abubuwan fashewa a ranar Litinin a Ecuador. Sai dai babu wanda ya samu mummunar rauni. Ministan cikin gida John Zapata ta ce akwai wanda gwamnati take zargi da wannan aika-aikar, to sai dai ba za ta furta suna ba, inda ta yi nuni da binciken da ake kan gudanarwa. Daga ƙarshe, Amurka ta musanta ikirarin da China ta yi a ranar Alhamis cewa dakarunta sun fatattaki wani jirgin yakin ruwan Amurka mai dakile harin makamai masu linzami wanda ya shiga yankin ruwan China. Tian Jingli, mai magana da yawun rundunar China ta kudu, ya ce jirgin Amurka mai suna USS Miles ya shiga ruwan China ne a yankin tsibirin da ake kira Paracel, lamarin da ya kawo cikas ga zaman lafiya a kudancin tekun China. Rundunar sojin saman Amurka mai kula da jiragen kasar na 7 ta musanta bayanan na China, inda ta ce labarin kanzon kurege ne domin jirgin yana atisayen da ya saba ne a yankin tekun kudancin China, kuma ba a fatattake shi ba. A 'yan kwanakin nan, dangantaka tsakanin China da Amurka na dada yin tsami a yankin.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasa da mako guda da fitar da sanarwar daukan Jin Makodiya, tsohon mataimakin shugaban kamfanin mai na Abu Dhabi da kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya, wato NNPCL, yayi. An kira taron faɗakarwa da ƙungiyoyin ɗaliban Najeriya, wato NANS, da kuma masu ruwa da tsaki don faɗakar don ƙara fahimtar da ɗalibai da sauran 'yan ƙasa kan damammakin da suke da su a wannan sabon kamfanin kasuwancin na NNPCL. Saɓanin lokacin da yake ƙarƙashin gwamnatin tarayya da aka yi masa riƙon sakai narkashi. Daga Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulra'uf da wannan rahoton.
Sunana Comrade Umma Kulsum Suleiman Hussein daga Kano State, ni ce Director Gender ta NANS Zone A. Na fahimci yanzu kin san komai na rayuwa ya canja, yanzu komai sai da matasa. Da NNPC ya kawai in ka gama karatu ne ka je a baka aiki, amma yanzu shigo da tsarin business, kin ga mu dalibai ne za mu iya shigar, za mu yi business din mu samu riba mu yanda za mu dogara da kanmu, kuma mu biya wa kanmu kudin makaranta, ba wai dole sai mun dogara da iyayenmu ba.
Wata daliba kenan tana bayyana fahimtar da ta samu da halarta taron tattaunawa da su da kamfanin NNPC akan yadda za a iya dama da su ɗaliban da sauran 'yan ƙasa baki ɗaya. A yayin buɗe taron na yini guda da kamfanin kasuwancin man fetur na NNPCL ya shirya a birnin tarayya Abuja, babban jami'in yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na kamfanin Malam Garbadin Muhammad ya ce
kira da ɗaliban Najeriya saboda su ne za su taso su riƙe wannan kamfani gobe. Su ne kamfanin ne yake aiki saboda don sun taso lokacin da yawan mu mun yi gaba, su za su zo su ɗauke shi. Ya kamata tunda an yi shekara 40 yadda aka san shi da lokaci daya aka canza shi daga kamfanin da yake karkashin gwamnati kai tsaye zuwa kamfanin da yake karkashin hukumar yin rijista kamfanin Najeriya. Sannan yanzu NNPC ta tashi daga kan wadda duk yadda ma ta yi ko ta ci riba ko ta faɗi ba da ma sai a ci gaba. Yanzu dole NNPC ta yi abubuwan da za ta yi, ta ci riba, ta biya gwamnati haƙoƙinta saboda economy din Najeriya ya amfana. To idan ba mun yi haka ba, mutane da yawa ba su san cewa wannan canjin ga abin da yake dauke da shi ba. Shi yasa wannan ba shi ne na farko ba. Muna yi da kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyi na mata da na matasa. To wannan karon muna yi da dalibai saboda idan sun fahimta su kuma za su ce waɗanda ba su nan za su kai musu labari, za su yi musu bayani abin da wannan canjin yake nufi.
Comrade Usman Babakankiya shi ne babban sakataren kungiyar ɗaliban Najeriya, wato NANS, daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Gaskiya wannan ba karamin ci gaba bane ga ɗaliban Najeriya gaba ɗaya. because wannan karan shine karan farko a tarihin NNPC da za su shirya madalibai irin wannan program din kuma mun yi appreciating din su at least they are passing a very good message to us kuma insha Allah za mu yi amfani da abubuwan da muka koya a wurin
koyaya masu ruwa da tsaki a fannin kasuwancin man fetur ke kallon wannan taro da kamfanin NNPCL ya shirya a daidai lokacin da ƴan ƙasa ke da shakku akan matakan da kamfanin ke ci gaba da dauka Malam Muhammad Salih Hassan da ke zama shugaban kamfanin dillancin makamashi na SkyMark ya ce
wannan taro yana da kyau saboda tunda ita NNPC ta fita daga hannun gwamnati ta shiga kasuwanci to yana da kyau irin wannan ba wai ɗan makaranta kadai ba ya kamata dukkan mutumin Najeriya ya san menene NNPC take ciki tunda kamfani ne na mutanen ƙasa yanzu to wannan taro nayi maraba da shi kuma ya kamata NNPC ta ci gaba da bayyana abubuwan da take yi wa mutane kuma mutane su fahimci menene matsayin NNPC a Najeriya yanzu
Usman Umar Barambo shine shugaban kungiyar ɗaliban Najeriya a matakin ƙasa
farko dai zamu fara da godewa Allah subhanahu wataala da kuma shugabancin NNPC din da suka ga ya kamata su neme mu zauna da su su mana wasu bayanai wanda ya kunshi kamfanin nasu yanda suke gudanar da al'amuran yau da kullum akasarin ɗaliban mu din sukan dan sha wahala a lokutan da ake samun matsaloli na man fetur a Najeriya so za ku ga yawanci ana zuwa ce ayi zanga zanga a cire wani amma wannan karon muka rubuta musu takardan cewa to ku zo ku mana bayanin menene abun nan kam ya kunsa so da idan muka gamsu to mu ma sai mu zama ambassadors nasu cewa to a'a ba haka bane ga yanda abun yake in ko ba mu gamsu ba za mu yi takarda mu ce mu to bayanin da kuka mana nan ba mu fa gamsu da su ba amma mu kuma ga shawarwarin mu akan yanda ya kamata a gudanar da abun sabila da yi wa kasa ne yi wa kai ne mu da muke dalibai jim kadan za a gama a fara neman aiki wasu kuma za su fara maganan kasuwanci wasu kuma za tunga yanzu kamfani ne za su fara maganan zuba jari su ma su zama suna ciki wannan mu a ganin mu abu ne da yazo a lokacin da ya kamata kuma muna marhaban da shi
idan ana iya tunawa tun bayan zartar da kudirin masana'antar man fetur zuwa doka wato PIA ne ƴan Najeriya da dama suka yi imanin cewa dokar ta shekar 2021 wanda za a iya cewa shine mafi girman yunkuri na sake fasalin fannin man fetur a kasar zai magance kalubalen da ake fuskanta a bangaren man fetur na kasar lamarin da a yanzu wasu na cewa ba a fara ganin ci gaban da aka yi tsammani a kasa ba sai dai kamfanin NNPCL ya ce nan ba da jimawa ba dukkan ƴan Najeriya za su fara cin moriyar kamfanin nasu da zarar an bude babu zuba jari ga dukkan ƴan kasa kamfanin da ke yin kira ga al'umma da su shigo ciki a dama da su ganin yadda aka fara samun riba Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
Jami'an kwamitin tsaron hukumar haɗin gwiwar ƙasashen yankin Liptako Gorma wato ALG a takaice wanda suka hada da ƙasashen Burkina Faso, Mali da Niger na gudanar da taro a birnin Yamai da nufin tattauna hanyoyin tunkarin matsalolin tsaro da ke ƙara ta'azzara musamman ma ta bangaren waɗannan ƙasashe da ke da iyaka ɗaya. Wakilin murya Amurka Sulaimin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Sama da shekaru 50 kenan da Niger da Burkina Faso da Mali suka kafa kungiyar Liptako Gorma da zummar karfafa hulɗa da dangantaka a tsakanin al'ummomin kasashen uku da ke makwabtaka ta yankin Liptako. Sai dai yanayin tabarbarewar tsaron da aka shiga a yan shekarun nan ya sa gwamnatocin kasashen canzawa kungiyar matsayi zuwa hukumar Autorité de Liptako Gorma ALG a takaice, inda aka faɗaɗa ayyukanta ga fannin tsaro a shekarar 2017. Mafari kenan jami'an ma'aikatar tsaro da na cikin gidan kasashen uku ke haduwa lokaci zuwa lokaci don ƙara jan ɗamarar yaƙi. Madam Hawa Au ita ce sakatariyar zartarwar hukumar ALJ. Ta ce kasan batun tsaro abu ne da ke da gaɓoɓi da yawa. Manyan dalilan wannan matsala na da nasaba da yanayin rayuwar al'umma da taɓarɓarewar tattalin arzikin da ake fama da shi a kan iyakoki. Saboda haka wajibi ne mu nemi shawarwarin waɗannan jami'ai mambobin kwamitin tsaro. Sun san lunguna da saƙo na wannan yanki. Me ba ministan tsaron Burkina Faso shawara Kanal Ahmadu Dabre na mai ganin buƙatar canza salo a fagen daga tsarin da ya ce wajibi ne kowace daga cikin ƙasashen uku da ya la'akari da shi.
Les opérations conjointes Burkina Niger exist notamment à travers Tandi.
Yace farmakin haɗin gwiwa abu ne da a yanzu haka ake gudanar da shi a tsakanin Burkina Faso da Niger wato rawar dajin Tandi. abinda ya dace kawai a ƙara ƙarfafa shi, kuma ya kamata a rinka shirya sintirin haɗin gwiwar Niger da Mali, Burkina da Mali. Kai mi zai hana ma a yi haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen uku?
Bilateral ko tripartite.
Wannan ya sa wakilin Mali mashawarci a ofishin ministan tsaron ƙasar ta Mali, Kanal Isaac Gweta, ke cewa taron ne mai dama ce ta jan hankulan 'yan siyasar ƙasashen na yankin Liptako su mayar da bambance-bambance share ɗaya. Yace 'yan siyasa ne ya kamata su fara ba da misali, wato masu bakin faɗa a shi su haɗa kai su kuma yi aiki da shawarwarin da zamu ba su. Ta haka ne mu jami'an tsaro za mu aiwatar da dukkan abubuwan da ya kamata a yi. Yawaitar bindigogi a hannun jama'a na daga cikin manyan matsalolin da aka gano cewa suna ƙara rikita al'amura a yankin na Liptako Gurma. Saboda haka taron zai nazarci hanyoyin tunkarar wannan kalubale. Malam Saidu Halidu shi ne babban sakataren ofishin ministan cikin gidan Niger.
Kana ganin kowa yana kokarin ya mallaki makami kuma koma inci bindiga. Kafin kowace ƙasa akwai wata ƙungiya da gwamnati ya keɓe mai kula da karɓan ƙananan bindigogi masu shayarwa kan ga ba bisa ka'ida ba. Yau cikin wanga taron akwai za su taɓa wannan zancen don a yi fuwan a san ko ƙaƙana ko ta ƙasa yadda take kuma yadda abubuwan ke da ya bisa wannan aiki na karɓar bindigogi don a rage hatsari a hannun mutane.
Taron zai kammala a yammacin Juma'a 24 ga watan Maris, inda a ƙarshe mahalartan za su tsayar da shawarwarin da za su gabatar da su a gwamnatocin ƙasashen uku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kwamitin majalisar dattawa mai kula da ayyuka na musamman ya yi alwashin yin doka da za ta taimaka wajen kafa wata hukuma da za ta kyautata wa talakawa da masu ƙaramin ƙarfi. To sai dai masana tattalin arziki na ganin akwai abin damuwa domin sauran hukumomin da ake da su ba a gudanar da su yadda ya kamata. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da rahoton.
Wannan doka idan an kafa ta za ta tabbatar da tsorewar shirin nan na gwamnatin tarayya da aka fara a shekara 2016 na tallafawa marasa ƙarfi da gajiyayyu maza da mata a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf shine ya sanar da haka a lokacin taron jin ra'ayoyin jama'a kan ƙudurin dokar da za ta tabbatar da hukumar.
Muka gani no ya kamata ino ita gwamnatin President Muhammadu Buhari ta bar wani abu a baya inda kaman wani abin tarihi. Shi yasa muka gani ya kamata ai wannan ƙuduri a fitar da aikin daga wajen ministry a daidaita commission na zaman kanta, kuma ba wani lokaci da muke da shi illa wannan lokacin ya kamata mu yi kamun ya tafi mu yi wannan guduri.
To distinguished, idan kun ce a kafa hukuma ta musamman, ba ka ganin kaman zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kudade ake bukata a kashe, kuma yanzu haka gwamnati ta ci basussuka da suka fi karfin ta?
To ai da aka ce gwamnati abu ne mai dorewa, ba wai za a ce yau an gama gwamnati ba. Batun kudi a ba kudi da sauransu dole ne za a yi gwamnati, dole ko ina za a nemi kudi a tabbatar an yi irin wannan kuduri aikin gwamnati ta tallafawa talakawa ƙasa.
Na tambayi shugaban shirin tallafawa talakawa na ƙasa Dr. Umar Buba Bindir ko mutane nawa ne suka amfana da shirin ya zuwa yanzu, sai ya ce.
To ai ita irin lissafi din tana fanni guda hudu. Fanni na ɗaya shine na a samo yara waɗanda ba su da aiki, a koya musu aiki, a ba su kayan aiki, kuma a tabbatar da cewa ko sun kirkiro ayyuka ko businesses din su. To a wannan fannin kawai mu yi miliyan 1.5. Na biyu, ana ciyar da yara a makarantu, yaran talaka. Ciki yaran talakan da muke ba su abinci suna ci kowane rana har da kwai da kaza su miliyan 10 ne zuwa miliyan 12. Na fanni uku, akwai basussuka da muke ba kankananan mutane, mata masu sayar da daddawa a kasuwa, masu sayar da alayyahu da sauransu, muna ba su 50,000 har zuwa 300,000. To su dinnan sun kai miliyan 3. Kuma akwai gidaje ne wanda aka tabbatar da su gidajen talaka sosai wanda cikin gidajen nan akwai guragu, akwai matan da mazan su sun rasu, akwai yaran da ba sa zuwa makaranta, ana tallafa musu da 5,000 don su samu abinci da sauransu. Wannan fannin ma muna da miliyan gidaje miliyan 2, cikin gidajen nan mutanen da suke ciki sun fi miliyan 10.
To amma ga kwararre a fannin tattalin arziki Yushabu Aliyu yana ganin kafa hukuma a yanzu ba daidai bane.
Tun bayan da aka samu 'yancin ƙasa 1960 har zuwa yau 2023 an yi ta ƙoƙarin kafa hukumomi ko dai a ƙarƙashin gwamnatocin demokuraɗiyya ko kuma gwamnatocin soja na ƙoƙarin rage talauci ko kuma samar da yadda za a taimaki talakawa. To amma ba a taɓa kai wani yanayi da talakawan ƙasar suka yi yawa sama da miliyan 133 kuma a lokacin da ake kashe triliyoyin kuɗi wajen kasafin kuɗi, amma duka waɗannan bai sa yawan talaka ya ragu ba saboda wasu tsare-tsare na gwamnati. To a tunanina abinda ƴan majalisa ya kamata su mai da hankali shine kafa kwamiti ne da zai duba irin gudunmuwar da tattalin arzikin ke bayarwa da kuma yadda wasu masu gudanar da abubuwan sukan hana wannan abu ya gudana ko kuma ake samun kofofin da dukiyoyin suke salwanta ba sa taimakon talakawan kuma yawan talakawan ke karuwa.
Abin jira a gani shine irin tasirin da dokar za ta yi idan majalisa ta kafa ta, duk da cewa shugaban kwamitin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya tabbatar cewa bangaren gwamnati sun nuna goyon bayan su ga kudirin dokar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Saurare barkanmu da ganin wannan lokaci da sashen Hausa na Amurka ke kawo muku takaitattun labarin wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. Cikin shirin na yau muna dauke da labarai masu tarin yawa kan batutuwan wasanni da suka kunshi bayanai game da 'yan wasan kwallon kafa guda 7 da suke kan ganiyarsu a gasar zakarun Turai a fadin duniya da kuma waɗanda suka yi suna da kafa tarihi a gasar kwallon kafa na zakarun Turai. Har ila yau da yake an shigo watan azumin Ramadan, za ku ji cewa an samar da sassauci ga 'yan kwallon kafa musulmi domin a dakata su yi buɗe baki a lokacin da suke taka leda. Sannan akwai tattaunawa da mashahanci kan kwallon kafa da zai yi mana fashin baki game da fafatawar da za a yi gobe Juma'an Allah ya kai mu tsakanin Najeriya da kuma kasar Gini a gasar cin kofin nahiyar Afirka. 'Yan wasan murzaledan da ke kan ganiyarsu a yanzu sun hada hadda Ellen Haaland dan kwallon Manchester City, sai Victor Osimhen dan Najeriya da ke wasa ma club din Napoli, akwai Bukayo Saka dan kwallon Arsenal, sai Marcus Rashford Manchester United, Kovacic Kvaratskhelia Napoli, Atletico Madrid Luka Modric Real Madrid. An umarci jami'an wasannin kwallon kafa na Turai da samar da wata dama ma 'yan kwallon kafa musulmi domin su gudanar da bude baki a duk lokacin da suke buga kwallo a lokacin azumi. Hakan na nufin cewa kenan idan lokacin bude baki yayi za a tsaya domin a bada uzuri wa 'yan wasa musulmi su sha ruwa kafin a ci gaba da fafatawa. Wannan labari kafar labaran Sky Sports News ta wallafa. Yanzu kuma ga musu Ishola Michael da fashin baki game da fafatawa da za a yi da 'yan Najeriya da kuma kasar Gini rukunin manya wato Super Eagles.
'Yan wasa dai wanda aka gayyato manya-manyan 'yan wasan Najeriya da suke buga wasanni a nahiyar Turai, musamman akwai shi shahararren wanda ke bugawa Italiya a yanzu, wanda ke bugawa Napoli, wanda shine ke tashi a yanzu a duniya ma gaba daya shine ke tashi Victor Osimhen ya iso. Dama ba so ya zo ba saboda kungiyar tana tsoron kar ya zo ya ji ciwo. Ka san yanzu shine kaman kashin baya na Napoli, don a yanzu dai ya riga zura musu kwallaye 20 kuma dama a wannan kakan wasan. Kuma dama abinda ake tsammani shine idan ba har ya zura kwallaye suka kai 20 to kudinsa zai karu. To yanzu haka ya riga ya karu. Idan ya samu kuma ya zura kwallaye 25 to ya zama shine zai zama zakara nasu kenan.
Gabaki daya
wanda zai zama shine za a fi ba biya, wanda zai fi samun kudi a cikin masu taka leda.
To ya kake ganin zuwan sa
don ya taka leda wa kasarsa zai canja fasali.
Gaskiya abun ya canza fasali, mutane da yawa sun ji daɗi. Ko da yake bai fara zirawa Najeriya kwallaye da yawa ba kamar da yake a club ɗinsa, amma dai zuwansa abun ayaba ne saboda ya nuna cewa yana ƙaunar ƙasarsa, kuma yana son a ga cewa shi ma kamar da wanda suka gabace suka yi irin su Okocha, irin su Kano Nwako, a ce shi ma sunan shi yana rubuce a cikin wanda suka taimaka ma ƙasar Najeriya ta ci gaba a fannin ƙwallon ƙafa.
Da na fatan ka.
Fatana shi ne wanda dai na ga an kirawo wanda suka zo, idan dai za su zage su buga yanda ya kamata, to da Najeriya za ta ci.
To, masha Allah. Abdulham Muhammad Mala, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To, madalla, yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Suna na Yakuba Umar mai kisawa. Tasirin azumi a kai na yana da yawa sosai gaskiya. Idan na fara da kamar dai da aka sani yanayin rayuwa ya canza, shigowa watan Ramadan ya canza mana al'amura da dama na mu matasa. Abu na farko shine harkar waya, harkar cacin ga matashi. An sani ba kusan ko da yaushe lokacin mu na cacin ya fi yawa. To, a gaskiya a wannan zamani na watan Ramadan wannan ya dan yi sauki, mun dan rage. Idan ma haka dauki waya, to ba irin su Facebook ba ko Instagram, ko da ka shiga ma abin da ya fi ɗaukar hankalinka abubuwa ne da suka shafi addinin musulunci, wasu bayanai na malamai na ƙarin ilimi, wasu ƙira'a, wani wani ne. Don ko yanzu ma haka a computer ta laptop ina, ina cikin sauraron ƙira'a ne, da na sa kawai ina da Alƙur'ani a ciki, da na sa kaska ko kuma in ce earpiece kawai ƙira'a ce nake saurare. Muna da majalisu da muke zama a shashara kwalle a sha abubuwa tare da abokai, yanzu duk wannan babu shi. Unguwa idan ka fito ma sai dai kaɗan zaka ka koma kai kaɗai, babu kowa unguwa, matasa duk babu zaman majalisar nan. Allo, idan aka diba an koma makaranta da masallaci akasari, tunda a yanzu ko da baka tafi wajen aiki ba a matsayinka na matashi, to kila kana masallaci kana zaune kana lazimi, ko kuma akwai wa'azi masallatiya da ake yi na ranar haka ko tsakanin azhar da al'asr ko kuma haka bayan al'asr yin ma kafin magarba. Akasari dai gaskiya yanzu dishi ne aka fi mai da hankali, musanya ma tsakaninka da abokanka haka ta yanar gizo-gizon irin ta WhatsApp ko status za ka dora. Akasari status in ka yi alaka da abin da ya shafi watan Ramadan, ko barka da shan ruwa, ko kuma wani bayani na wani malami wanda yake faɗakarwa bisa kan wani abu na Ramadan.
Da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To, zara a taƙaice. Ma'aikatan ƙasar Faransa masu bore a kan ƙarin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashe na filin tashin jirgin saman Paris na Roissy Charles de Gaulle a yau Alhamis a wani matakin zanga-zanga a faɗin ƙasar, lamarin da ya tilasta wa matafiya takawa a ƙafa. An samu katsewar zirga-zirgar jirgin ƙasa, kana an rufe wasu makarantu yayin da aka jibge shara a kan tituna, sannan an yanke wutar lantarki yayin da ƙungiyoyin ma'aikata suka ƙara yi wa gwamnati matsin lamba a kan janye dokar wanda za ta jinkirta shekarun barin aiki da shekaru biyu zuwa shekaru 64. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa a jiya sun jaddada goyon bayansu ga al'ummar musulman da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa, inda suka bayyana sakon taya al'ummar musulman Amurka farin ciki a yayin da aka fara azumin watan Ramadana a duk faɗin duniya. A cikin makon nan ne ministocin tsaron ƙasashen Turai suka amince da ƙudurin dalar Amurka biliyan 2, ƙudurin da ya buƙaci aika wa Ukraine makaman da ƙasashen suka mallaka a yanzu, da kuma buƙatar ƙasashen na Turai su ci gaba da aiki tare domin sayo wasu makaman. Hukumomin Ecuador suna binciken jerin wasu wasiƙu ɗauke da bama-bamai da aka aika wa 'yan jarida a ma'aikatan gidajen talabijin da na rediyo ranar Litini a ƙasar. 'Yan jarida sun ce bababaman na daga cikin wani gangamin tsorata 'yan jarida domin kada su samu walwalar gudanar da aikinsu.
To, masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni wato Julie Lagos Gresham, da ma injiniyarmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fagge nake muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.